أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا ترى قوتر رمضان wata na tara a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna cikin tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka. Muna bisa kan suratul hujurat. Suratul hujurat ita ce sura ta 49, tana dauke da ayoyi 18. Karatun mu da ya gabata mun tsaya bisa kan aya ta 3 a cikin wannan sura. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 4 fadin Allah ta'ala, innal ladina yunadunaka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'lamun. Aktharuhum la ya'qilun. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يجي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات للين وأند سكي كرنك تباين داوكونا أكثرهم لا يعدلون مهي يوانسو باسد هنكلي. Walau annahum sabaru, da dai a ce su sun yi hakuri hatta takhruja ilaihim, har ka fito zuwa gare su, lakana khairan lahum, da ya zama shine yahi alheri a gare su, wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jinkai. Wannan aya kamar yadda malaman tafsiri suka ambata ta sabka ne akan wafdu bani tamim, wato tawaga ta banu tamim waɗanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun zo da manufan su nemi sulhu da manzon Allah, a sasanta a sakan masu wasu jama'a su da suke kamammu ga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine da suka zo, sun zo daga ƙauye, kawai sai suka zo suka sami wato kofar gidan ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. A wata riwaya an ce daga nan cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dora kwala kira suna cewa, ya Muhammad ukhruj ilaina, ya Muhammad ukhruj ilaina, suna kiran shi, ya kai Muhammad ka fito zuwa gare mu, ka fito zuwa gare mu. Har ma wani cikin su yace, in ha baka fito ba ka fasani ba, ni in na zargi mutum, in na zarge shi to zargi na yana zame mashi aibi har abada, in kuma na yabi mutum to yabo na yana zame mashi ado da kwalliya gare shi. Yace dan haka ka fito. Daidai lokacin da suka zo suna wannan kiran, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanan rana, daidai lokacin hutu ne. Sai suka zo suna kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya halka daga kwana dalilin wannan kiran nasu, sai ya ji, sai ya fito. Da ya fito suka mai magana bisa kan cewa sun zo ne saboda su nemi alhorma a sulhunta a sakan masu jama'a su. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, to za a sulhunta a daidaita, rabin wannan jama'ai gaba ɗaya ya yanta su kyauta, amma rabin su sai sun biya kuɗi sannan a sake su. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi musu wannan alhormai tare da su kuma wannan wato rashin ladabin da suka yi da kuma rashin kyautatawa. To shine Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, yace lalle ne waɗanda suke kiranka ta bayan ɗakuna, aktharuhum la ya'qilun, mahi yawansu ba su da hankali. Walau annahum sabaru, da dai a ce sun yi haƙuri sun jira, hatta takhruja ilaihim, har zuwa lokacin da ka fita zuwa gare su, lakana khairan lahum, to da wannan shine yahi zama alheri a gare su, wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne kuma Allah ta'ala mai jin ƙai. Cikin waɗannan ayoyin akwai darussa masu muhimmanci wanda ya kamata mu ɗauka, musamman ma kasantuwar surai tana karantar da ɗabi'u nagari waɗanda ake gina al'umma a kansu. Na farko daga ciki, surai ta karantar da mu cewa yana cikin abin da yake sa hankalin mutum ya ƙara cika ya zama mai cikakken hankali shine kyautata ɗabi'un shi da ladubban shi. Duk lokacin da mutum ya zamanto ɗabi'un shi da ladubban shi akwai tawaya, to gwalgwadon tawaya su gwalgwadon tawaya hankalin shi. Hankali yana cika ne idan ladubba da ɗabi'u sun zama cikakku. Mutum yana da cikakken ladabi da cikakken wato ɗabi'a, sai a ce wane yana da cikakken hankali. In kuma yana da tawaya ta ɗabi'u, yana da tawaya bai da ladubba, to sai a ce wane yana da tawayar hankali. In kuma rashin ladabin ma ya kai ƙololuwa, to sai a ce ba ma ya da hankali. Domin aya cewa ta yi aktharuhum la ya'qilun, domin saboda mi aka ce ba su da hankali, saboda sun munana ladabi ga wanda ya zama wajibi a kyautata ladabi tare da shi. Sun munana ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karatu na biyu cikin wannan wato ayoyin akwai karantar da mu cewa ba daidai ba ne ga mutum mai cikar hankali ya ɗora faɗa wa mutane masu daraja yana neman wata buƙatar shi a wajensu daidai lokacin da suke hutu, ko da lokacin da an sani a al'adance wannan lokacin kwana ne, lokacin hutawa ne, kai kuma sai ka zo kwatsam da buƙatanka. Wani ma fa saboda ƙaramcin ladabin da hankalin aka ce mai wane yana kwana a tado shi a ce ni ne, haka sai ya sa an tado. Kaga kai ma idan kai haka yanzu kai kwatankwacin aikin da aka zargi waɗannan ƙauyawan da sun yi, da wannan mutanen daga ƙauye suke. Shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito sun tado shi daga kwana, ya hito bayan hadda baƙaƙen manganu suke faɗi ka hito mu ka sa in muka zargi mutum to zargin nan ya bi shi kenan, in muka yafi mutum kuma ya ban mu ya bi shi, saboda haka ka hito. Sai manzon Allah ya hito, sai da wasu sahabbai suka mai tambaya suka ce ya ma'aikin Allah su wane ne waɗanga mutanen haka katsamu ba kimci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato masu kaushin hali ne na ƙauyen na wato ƙauyen Banul Mustalaq su ne suka zo, don haka mutane ne masu kaushin hali waɗanda ba su da ɗabi'u masu kyau. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina rantsuwa da Allah in ba dan saboda cikinsu ne za a samu waɗanda za su yaƙaci dujalu ba su tsananta yaƙin shi, to da na roƙi Allah ta'ala ya hallakar da su saboda kaushin halinsu. Kenan kaga ya nuna ba ya dacewa ga mutum mai cikakken hankali mai cikakkun ɗabi'u a ce ya je kwatsam lokutan da kasancewa lokuta ne wanda ba su jace ba a shi. In muka dubi suratul Nur za mu ga yana cikin lokutan da ta hana a ɗora wato neman a shiga wajen mutane, ko salatu auratul lakum da ta ambata cikin su akwai hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, shine lokacin wato lokacin kwanan rana. Karatu na uku cikin wannan ayoyin zamu ga akwai karantar da mu cewa ana son cikin ɗabi'u wanda ya kamata musulmi ya siffanta da shi shine ya zamo mai tantancewa wajen magana shi, kuma ya zamo mai adalci wajen hukuncin shi. Kar ya zamanto in mutum guda ya ɓata ma rai cikin mutum ɗari sai waɗannan mutanen ɗarin duka kamar su kurwa a ce ai gaba ɗayansa mutanen banza ne saboda guda ɗaya. Dubo waɗannan mutanen da suka zo suka ɗora ƙwala wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira, Allah bai ce ba gaba ɗayansu ba su da hankali, ce waye mi aktharuhum mahi yawansu, saboda mi saboda cikinsu akwai wanda bai kira manzon Allah da irin wannan kiran ba, kuma cikinsu watakila ba a rasa wanda shi ya ma ji haushin wannan kiran da aka ɗora yi, sai dai kawai bai yi magana ba ne amma shi bai goyi bayan wannan kiran ba. Kenan sai Al-Qur'ani ya yi masu adalci ya ce aktharuhum mahi yawansu, sai bai ce dukkaninsu ba. To kaga irin wannan ladabin yanzu akwai buƙatar mu karance shi, domin yanzu wato idan mutum guda ya saba ma ba ma wai a unguwa ba ko a gari a ƙasa su kutum, in aka samu wani mutum ya ɓata ma rai sai ka ce ƴan ƙasar kaza dukkaninsu, sai ka masa hukunci guda, ko kamar yanda yanzu kake ganin matasa suna ta rikici a cikin kafofin sadarwa, sai ɗan Najeriya ya takali ɗan Nijar, sai ɗan Nijar ya ce ai gaba ɗaya ƴan Najeriya, wani ma sai ya ce da malamanku da wato jami'an tsaronku da wane ne, duka sai ya musu bugu guda ya musu hukunci ɗaya. Haka shi ma ɗan Najeriya, idan ɗan Nijar ya takale shi ko ya mai rashin mutunci ko ya mai wauta, kawai sai ya ce ai gaba ɗaya da ma ƴan Nijar jahilai ne, ko baruri ne ko gaba ɗaya ba wayi bane to kaga irin wannan duka hukunci ne na rashin adalci da kuma rashin ladabi yana nuna wanda yake irin wannan maganganun mutun ne mara tarbiya wanda ba da ladabi daga cikin ladabba na musulunci amma wannan aya ta karantar da mu lalle ne ya zamanto akwai adalci cikin wato maganganu da kuma hukunce-hukunce da za su dora hutawa daga bakinka in muka dubi alqur'ani zamu ga da yawa wurare da yawa Allah ta'ala yana cewa sai ce walakinna aktharuhum yajhalun sai dai mahi yawan su ko yahudawa fa Allah ta'ala ba ya cewa gaba ɗaya ba su da imani cewa yake kalilan ma tu'minuna ko kadan kuke imani kenan na nuna ɗan kadan kin nan dake da ko to yana da kyau su ayi musu adalci su ma a tabbatar da akwai su kai ai bugu guda a ce ai dukkanin su haka suke karatu na hudu a cikin wannan ayoyin da muka karanta guda biyu akwai karantar da mu wata ka'ida mai muhimmanci ta rayuwa ita ce ka'idar walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim kullum inda mutum zai aiki da wannan ka'idar cikin rayuwar shi da ta haifan mai da wato ƴaƴa masu amfani da ta sama mai riba mai tsoka kullum ya zamanto walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim sai ka dauki wannan a matsayin ka'ida ta rayuwa duk abinda ake yake bukatar ayi hakuri a jure har lokacin shi ya kai to shi yasa malamai suka ce kalkashin wannan ayi tana nuna cewa as-sabru da'iman ya'qubuhu khairun kathir shi hakuri kullum alheri mai yawa yake biyo bayan shi in dai mutum ya zamanto mai hakuri ne to akwai alheri mai yawa da zai biyo bayan hakurin nan dan haka in kai manomi ne walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim inda zaka yi hakuri har lokacin da ya kamata ka ci amfanin noman to da kai mamaki idan kai mai aikin hannu ne walau annahum sabaru da zaka yi hakuri cikin aikin ka har lokacin da Allah ta'ala wato ya nehe ka da cin ribar shi da alkhairin shi da kaga amfanin aikin nan idan kai dalibi ne karatu kake yi to kai hakuri har lokacin da wato Allah ta'ala ya nehe ka da cin albarkar wannan karatun naka kenan kuma kar ka gajiya wajen karatu kai tai har lokacin da ka cimma manufanka haka dukkanin in diya ne gare ka kake tarbiyantar da su to walau annahum sabaru ake so ciki ya zamanto akwai hakuri cikin tsarin tarbiyan ka har zuwa lokacin da ka cimma manufanka kenan wannan a takaice ka'ida ce babba wanda ya kamata musulmi su yi amfani da ita a cikin al'amuran su baki ɗaya na rayuwa walau annahum sabaru domin nan Allah yana faɗa musu cewa inda sun yi hakuri sun jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya halka daga kwanan shi ta kanshi ya fito ya tarda su lakana khairal lahum da haka shine ya zama alheri gare su sai malaman tafsiri suka ce da wannan wato kamammun da suka zo neman asulhunta a basu da manzon Allah duka zai ce ya sake su amma yanzu saboda sun kasa hakuri sun tado manzon Allah sai zamana ya yan tarabi ya sake su haka nan kyauta rabi kuma ya ce sai an biya kudi to kaga me ya janyo haka gajan hakurin su da a ce da suka zo matsayin su na wanda suka zo daga nesa shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi na mai dabi'un kware mai tausayi mai jin kai mai kyautata mu'amala da mutane sun zo daga wani gari dan neman wato su sulhunta da shi da sun nuna girmamawa da mutuntawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu shi kuma ya hi su karamci da dabi'un kware amma sai suka kasa hakuri tare da haka sai manzon Allah ya nuna halin shi na dabi'un kware amma ba wato ba kamar yanda inda sun kara ba akan yanda suka yi shi yasa aka ce walau annahum sabaru da a ce sun yi hakuri hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum fid dunya wal akhirah da wannan hakurin sai ya zamo shine alheri gare su duniya da lahira to amma sai ba su yi ba hakurin nan karatu na biyar cikin wannan ayoyin akwai karantar da mu cewa Allah ta'ala yana son wasu dabi'u kamar yanda manzon Allah dama yayi shaidu akan Ashaj Abdul Qais yace inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu kana da dabi'u guda biyu Allah da manzo suna son wannan dabi'u sai yace alhilmu wal anatu shine juriya da kuma bin abubuwa sannu to Allah ta'ala yana son wa'annan dabi'u mutun ya zamanto mai juriya ne ba wai mutum mai sassabcin hankali ba kasan rashin juriya yana nuna tawayar hankalin mutum da mutum ya zama da shi hankalin shi busa-busa ne
ruwa busa mai ne to bai fa iya juriya ho ko tamti da duk abin da ya gani kawai sai zartar da hukunci kai tsaye to waɗannan ɗabi'un guda biyu ɗabi'a ta juriya da kuma ɗabi'a ta bin al'amurra sannu Allah ta'ala yana son su yasa manzon Allah ya yabe wani yace kana da wasu ɗabi'u guda biyu wanda Allah da manzo suna kaunar wannan ɗabi'un shine al-hilmu wal-anat to suran nan tun daga farkonta take ta karantar da mu juriya da hakuri da bi sannu ko domin tun aya farko da tace kar a dora shiga gaban Allah da manzo yomi zai sa mutun yayi gaugawa na shiga gaban Allah da manzo rashin juriya da kuma rashin bin al'amurra sannu ko amma inda yana bin al'amurra sannu da ba zai shige gaban Allah ba cikin tsarin addini ba zai shige gaban manzo Allah ba to haka manan ta kara jaddada mana cewa wayannan mutanen abinda yasa suka kasa su zauna su dan jira jim kadan har lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito saboda ba su da juriya kuma ba su bin al'amurra sannusan kansu suke azo ayi ta takari karatu na shidda cikin wannan ayoyin akwai karantar da mu cewa wato shi Allah yana da yalwar gafara da rahama mai jinkai ne duk da sun yi wannan kakkausa halin da kakkausar ɗabi'a a ƙarshe fa Allah kiransu yake zuwa ga su so su roƙi gafara Allah ya yi musu domin ya rihe ayan da wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kenan ma'ana inda sun tuba sai ya karbi tubansu in suka roƙi gafara sai ya yahe musu sun yi ba daidai ba ayoyin nan sun sabka sun zarge su sun nuna rashin kyautatawansu amma tare da haka Allah bai kule musu ƙohohin tuba ba kuma Allah bai hana su samun rahama shi ba da jin kanshi don haka yace wallahu ghafurur rahim na'am
ya ayyuhal ladina amanu ja'akum fasikum binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wa'inda suka yi imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki ya zo maku da wani labari fatabayyanu to ku nemi bayani an tusibu qauman bijahalatin domin kar ku fada ma wasu mutane da jahilci fatusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye gari kuna masu ladama a bisa abinda kuka aikata wa'lamu kuma ku sani anna fikum rasulullah lalle cikin ku akwai ma'aikin Allah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da a ce yana yi muku da a cikin da yawa daga cikin al'amura la'anittum da kun wahala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman sai dai Allah shine ya wato kaunatar muku da imani wa zayyanahu fi qulubikum kuma ya kawata shi a cikin zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan kuma ya kyamantar muku da kafirci da fasikanci da sabon Allah ulaika humur rashidun waɗannan su ne shiryayyu fadlan minallahi falalani daga wajen Allah wa ni'ima da kuma ni'ima wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima Allah ta'ala ya kira masu imani karo na uku ya ayyuhal ladhina amanu ya ce ya ku wanda suka yi imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki ya zo maku da wani labari wani babban labari fatabayyanu to ku nemi bayani kan wannan zancen wannan ayai tana da dalilin sabka malamai suka ce dalilin sabkar wannan ayai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani mutum da ake ce mashi al-walidu ibnu uquba ibnu abi mu'ayb manzon Allah ya tura shi zuwa ga kabila ta Banul Mustalab domin su je domin ya je ya karbo dukiyar zakka a wajen su. To wannan bawan Allah da aka tura, dama akwai matsaloli tsakanin shi da wannan kabile tun lokacin jahiliya, ba su fahimtar juna, sun yi yayin gaba lokacin jahiliya da kyamar juna da irin wato ɗabi'un nan na jahiliya. Don haka ko da ya tafi bisa hanya, sai labari ya isa zuwa gare su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo ɗan aike zuwa gare su don su tattaro dukiyar zakkansu su ba ɗan aiken ya kai mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kau suka yi farin ciki saboda su musulmi ne, gashi yanzu har an san da su ana turawa wajen su a karbi zakka. To farin cikin da suka yi, sai suka ga ya kamata su girmama ɗan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su taru gaba ɗaya su tarbe shi tarbo na girmamawa da karramawa. Don haka sai suka taru suka yi cincirindo suna jiran ya taho. Shi kuma ko da ya cinkaye su sun taru, sai shedan ya same wani tunani bisa hanya. Shedan ya same anya ba hitowa bane suka yi da nazo su kwamce ni, kawai sai ke ganin wannan akwai abin da suka shirya mai. Sai shedan ya same kawai wannan mutanen kana zuwa kawai halma za su kama ka su kashe, dan haka bai kamata ba ka tunkari waccan jama'ai tasu, kawai kamata ya ka juya ka koma. Saboda haka sai ya juya ya koma, ko da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aina tai sun ce ba su badawa kuma sun mayar da sun bar musulunci, na ma gansu sun fito sun taru sun shirya sun ce suna ji da kai, don haka in yaki za a yi sai dai a zo a yi, amma ba su badawa. Sai ya faɗi wa manzon Allah sallallahu haka. Su kuma a ɓangaren su da suka ga wannan mutumin ya koma, sai hankalinsu ya tashi, suka ce to ka a zo a ce Allah ya yi hushi da su ko annabi ya yi hushi da su, gashi an turo ɗan aike ya zo ya karɓi zakka kuma bai yi da kawowa wajensa ba, ya juya ya koma. Ya kamata a samu wasu masu hankali cikinsu su tai da kansu su tar da manzon Allah a Madina su ji menene yake faruwa. Kawai sai suka shirya wasu mutane wanda za su je su bincika. Wannan mutanen da suka zo sai suka haɗu da wasu mutane kan hanya har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo wasu mutane su je su ma su tantance inda gaske ne a zo a shirya a yakace su. A wata riwaya kuma aka ce sai da suka zo suka yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya ma'aikin Allah ka turo ɗan aike domin mu bada zakka, amma mun samu labarin ya zo bisa hanya ya koma, to muna gudun a ce kai ka tura mai sako ya dawo, akwai wani laifi da muka yi Allah ya hushi da mu ko kuma kai ka yi hushi da mu, muna neman tsarin Allah game da hushin Allah da manzon shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a, ai da na tura shi ya karbo zakka gare ku kin bada kuka yi, kuma ya tabbatar man da cewa kun mayar da kun bar musulunci, yanzu ba akan musulunci kuke ba. Suka ce kwata kwata sun rance da Allah, wannan bawan Allah kwata kwata bai ma iso inda suke ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Khalid ibn al-Walid, sai ya ce ya je a boye ya yi kokari ya shiga cikin wannan tawagai ta su a boye kariya bari su gano, har sai sun tahi a garin nasu. Sai ya dora bincike yaji, idan ya ga akwai alamun musulunci tare da su da gaske ne suna nan rike da musulunci, to shikenan sai ya karbo zakkar su. In kuma ya ga alamomin da suke nuna babu musulunci tare da su, to ya musu mu'amala irin ta kahure. Da haka Khalid ibn al-Walid sai ya tafi, wanda ya tai tare da waɗanda suke tare da shi ya sa bincike. Ko da lokacin magariba yi da isha'i suka ji an kwana kiran sallah a garin, suka ga mutanen suna rike da karantarwa irin ta musulunci, ba su ga wani abu ba wanda ya saba wa musulunci. Sai Khalid ibn al-Walid ya karbo zakka ya dawo ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru. Sai Allah ya sabkar da wannan aya, ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda suka yi imani, in ja'akum fasiqun binaba'in, idan wani fasiki ya zo mako da wani labari, fatabayyanu, to ku nemi bayani akan wannan zancen. A wata kira'a kuma fatashabbatu, kenan ku nemi tabbatarwa a cikin wannan bayanin da yazo muku an tusibu qauman bi jahalati domin kar ku zo ku fada ma wasu mutane da jahilci fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye gari kun yi ladama akan abin da kuka aikata domin inda an tashi an shirye yaki an je an yakace su da ladama za a yi karshe ni aka gano cewa wato maganar da aka kawo ba gaskiya bane ba suna nan akan musulunci su to shine Allah ta'ala ya sabkar da wannan aya wanda cikin ta akwai wato karantarwa akwai karantar da al'ummar musulmi tantance labarai idan sun zo musu musamman wani labari don kalmar naba'il malamai suka ce labari wanda yake mai girma mai sha'ani babba shi ake ce mana ba ko wani bayani bane ake ce mana ba shi yasa Allah ta'ala ya ce qul huwa naba'un azim akan alqur'ani amma yatasa'alun yace anin naba'il azim wanda annaba'ul azim a cikin nan an ce alqur'ani ne an ce annabul azim tashi bayan mutuwa ne an ce alkiyama ce an ce annaba'ul azim anan wato shine wato turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kowanne cikin su kuma yana da girma sha'ani ne mai girma don haka Allah ta'ala ya ce ya ku wanda suka yi imani idan wani fasiki ya zo muku da wani labari to ku yi bincike ku tantance cikin wannan ayayi akwai karatuttuka karatu na farko akwai karantar da mu cewa idan mutum ba fasiki bane ya zo da labari to ana karba kuma ko da cewa ba wanda aka ce a yi bincike cikin bayanin shi shine wa fasiki to dama mutane kala hudun na farko mutum mai gaskiya wanda an san shi da gaskiya ba san shi da ƙarya ba to mutum mai gaskiya in yazo da labari babu buƙatar a yi bincike shi yasa malamai duka sun yarda cewa in dai mutum an san shi adali ne ba fasiki ba mutum ne mai gaskiya tsayayyen mutum akan addini to in yazo da labari ba a tsaya wani bincike karban shi ake yi da hannu bibbiyu domin shi ma mafhumul mukhalafa na aya ya nuni akan haka idan aka ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu to in ja'akum ghayru fasiqin bi naba'in fa kenan la ta tabayyanu don haka kenan idan mutum mai gaskiya ne karɓar zancen shi ake da wannan ayan ne malaman hadisi suka kafa hujja a wajen karɓar riwayan duk mutumin da yake adali ba tare da wani bincike ba duk mutumin da aka san shi da gaskiya adali mai addini to suna karɓan zance daga bakin shi kai tsaye kashi na biyu shine mutum mai ƙarya wanda an san shi da ƙarya kowa ya san kawai wane shirgegen makareci ne to shi kuma in yazo da labari fa to kaga dalilin nan ya nuna cewa in yazo da labari kakkabe hannuwa ake game da labarin ba ma tsaya bata lokaci akan shi shi ba a ce ma ka yi bincike ba saboda yazo da an san shi shirgegen makareci ne da ya kawo zance kawai ka maida mai kayan shi kace kai wannan magana ba zai kama ta shikenan kawai ka bar mai kayan shi a nan wurin saboda shi an san shi makareci ne ba a tsayawa bincike kuma ba a karbar zancen shi kashi na uku shine mutumin da ba mai gaskiya bane kuma ba mai ƙarya bane tsantsa amma dai fasiki ne musulmi ne ba wanda yake tsaye ba akan musuluncin shi to shi kuma wannan shine alqur'ani yayi umarni da mi cewa ka a ki karbar zancen shi in yazo da zance sannan kuma ka a karba ko ya ce a karba bai ce a karba ba ya ce ka a karba bai ce ka a karba ba shi kawar musulmi ne amma sai dai yana aikata wasu manyan zunubi misali musulmi ne amma sai dai barawo ne yana sata to kaga wannan fasiki ne ko domin ai sata fasikanci ne aikata ta babban laifi ne ko kuma musulmi ne mazinaci ko musulmi ne mashayin giya yana aikata wasu laifuka wanda sun maida shi fasiki to irin shi in yazo da labari wani labari mai mahimmanci sai ayi watsi da shi alqur'ani bai ce ayi watsi da shi ba sai a karba alqur'ani bai ce a karba ba shi irin wannan shine wanda ake bibiyar labarin ayi bincike in aka yi bincike aka gano wasu alamomi wanda suka karhahi labarin suka tabbatar da gaskiyar zancen to kawai sai a gazgata yanzu an gazgata ba saboda fasikin ba ko saboda mi saboda alamomin da suka tabbatar da eh haka ne amma ko da aka bincika sai alamomi suka tabbatar da ba haka bane yanzu za a ƙaryata shi a ji karba saboda mi ba dan saboda yana fasiki ba aka ƙaryata a saboda alamomi sun nuna cewa ƙarya ne kenan irin wannan bincike ake yi sai kashi na hudu shine wanda shi kuma ba a san ko waye shi ba sai yazo ya kawo labari to wanga shi kuma malamai sun yi sabani akan shi mutumin da ba a san halin shi ba shine malaman hadisi suke ce mashi majhulul hal wanda ba a san halin shi ba ba a san labarin ya ba mutumin kirki ne ko mutumin banza mai gaskiya ne ko mai ƙarya in yazo da labari shi ya za a yi sai wasu malamai suka ce ai kawai asali a kyautata ma musulmi da to don haka a karba kawai da haka wasu malamai suka ce shi majhulul hal kai karba ake yi wasu kuma malamai suka ce a wannan kawai ba za a karbi zancen shi ba saboda ba a sani ba tana yiwa yana cikin kasan fasikokin ko kuma kazibin ma ne gaba daya suka ce don haka su za su yi hukunci da kawai ba za a karbi zancen shi ba har sai da aka san ko waye shi to don haka shi wannan akwai sabani wajen malamai cikin karatun da wannan aya ta karantar da mu cewa ashe duk yanda al'ummar musulmi ta kai mataki na ci gaba ta kai mataki na imani to dole dai cikin su ba a rasa waɗanda suke lalatattu ne ko domin fa wannan aya kamar yadda muka faɗi tun farkon tafsirin surar nan ita surar nan ta sauka shekara na tara amr wa fud lokacin da musulmi kenan sun kai makura wajen imani ya gama ratsa zukatansu don shekara na tara kenan shekara guda ma yi saura manzon Allah ya bar duniya ko kenan musulunci ya kan kama sosai amma duk da haka akwai fasikai cikin musulmi to wannan yana nuna ma babu wato wani mataki wanda musulmai za su kaiwa a ce yanzu sun kai matakin imani da tsoron Allah cikin su babu fasikai a dole sai an samu sai dai gwalgwadan rukun su da addini gwalgwadan karamcin fasikan domin siyakin ayan nan yana nuna ma to wannan samun fasiki kadan ne cikin wannan al'ummar sai sa aka ce in wannan in kuma ita sharbiya ce ko yana nuna ai kadan ne samun wanda yake fasiki ne ciki amma dai duk matakin da ta kai a iya samu don inda ba a samu to irin wannan matakin da sahabbai suka kai ya kamata a ce ba a samun fasiki amma sai Allah ta'ala ya nuna ana samu kuma ana dan samu in an dan samu to a bincika in ja'akum fasiqun binaba'in da haka ke ganin wato wanda ba a san shi da fasikanci ba to shi ba a binciken labarin shi karba ake kawai da ya gai za a karba sannan wannan aya ta karantar da mu cewa akwai bukatar tantance labari ba din labarin da ka ji ba kai ma sai ka yada gaba ko saboda yanzu zamanin ɗan fartaje ne da mutum ya ji labari sai ya fartaje kuma shi ma ya nemi a mai fartaje to ba din labarin da kaji bane ba akwai ma labarin da kuskure ne kai fartajen shi in kai kuma za ka samu kasanka gwalgwadan adadin wanda suka kalla ko suka shaka labarin na ƙarya akwai labarin ka kama kar da kanzan kurege ne yanzu fa a cikin kafofin sadarwa duk wanda aka ga dama sai a kashe shi kuma a tullo ma kai fartaje duk wanda aka ga dama kai tsaye dan labari musamman ma irin na mutuwan mashahuran mutane wannan ya zama kamar ƙarya shahararriya cikin kafofin sadarwa yanzu nan wani zai ji kanshi ya dame shi kawai ya zo ya shirya ƙarya har sai ya hada da ayar Qur'ani alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu nan muke samun labarin rasuwar wani sai kashe wani kuma shi wanda aka kashe wata kilan shi ma yana nan yana bibiyar labaran ya ga ana ta'aziyyar mutuwan shi kamar yadda wani malami ya ce ai shi ma kwanaki da shi aka yi ta'aziyyar mutuwan shi ya ce da shi ya ce ya yana cikin wani gurbi kawai ya ji mutane na ta ta'aziyya ana Allah mai rahama Allah ya ce shi ma zai ce Allah ji kanshi shi ma kama ya ce to Allah yi mai rahama to kaga jita-jita yanzu yanda ta fantsama ta zama ruwan dare to wannan aya tana karantar da mu yanda ya kamata musulmi ya yi mu'amala da jita-jita to amma yanzu jita-jita ita ce ke burge mutane shi ta take da gaugawan watsuwa inda mutum wani mutum ya zo ya shato ƙarya ya watso ku to wannan ƙarya ta shi karbuwa sama ga gaskiya don in gaskiya ce aka watsa ma mutane ba su cika bata muhimmanci ba amma sun fi san wata ƙarya wadda aka shirya aka mata kwalliya raɗam-raɗam kuma mai daɗin ƙardawa ai baka sani ba wane da kake ji kaza kaza ya faru sai shi ma ya je ya karda to akwai bukatar yanzu irin wannan zamanin namu wanda jita-jita ta zama kamar kayan banza alhali jita-jita yana cikin kaba'ira manyan laifuka wanda suna iya kai mutum wuta yanzu nan mutum in dan takarda ne zai zauna kai tsaye kirkire takarda ko in ya iya computer ko kawai ya shiga ya huddo takarda daga minister ya sa mata kashi irin na minister yayi bayanin shi sarran shi yayi turanci yace daga sama ne duka cewa wani wahayi in ya ga dama yace kawai an tsere lakwala daga nan har zuwa wata daya ya rubuta yayi kashi da kashin wanda ya cancanci yayi wannan da komi da komi to saboda mi saboda yanzu duka wato yanda ci gaban nan yazo ya zo da lalata tsarin rayuwa da dama yanzu kaga babu wata babu wani kashe wanda yanzu ba iya daukowa in dai har kashe an buga shi ga takarda to wanda iya computer tsab zai dauko shi tsab zai dauke wannan kashen kuma ya aza shi inda ya ga dama wani ma zai mai kwatankwacin shi komi da komi shi yasa yanzu babu takardar da ba a yi irinta ga waɗanda suka iya na'urori babu har takardun kuɗi ma wani ke zuwa gida ya yi zaune ya yi su komi da komi ya hudu balanta na takardu waɗannan don haka wato wannan zamani ne wanda akwai buƙatar idan da can an ce in fasiki ya zo da bayani to a nemi ƙarin bayani to balle yanzu don haka yanzu ne ke da kwai tsananin buƙatuwa zuwa ga tantance labarai ko da mutum yana biyar kafofin sadarwa to kar ya zama kai duk abin da lauje ya yi ciyawa ce duk abin da ka gani kawai shi kan nan sai ka je ka ƙarda wani ma zai ji labarin yanzu kawai a bisa TikTok ne ya gane shi sai ya zo ya gai wajen gai sai ma rantsuwa da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi yanzu ga na gama sauraron labarin yau da ka saurarawa ya tabbatar ma da cewa haka ne don haka waɗanda suka ƙwararru sun san akwai hanyoyin da ake bi wajen tantance labari ko cikin kafofin sadarwa akwai labarin da in ka gane shi kana son ka tantance to akwai hanyoyin da ake bi na tantancewa in ka iya bin hanyoyin sai ka bi don ka tantance ingancin shi da rashin ingancin shi in kuma baka iya ba to ka shaidin ka da yawan karda abin da ka gani ko ka ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum zunubi ya ce sai ya ba da labarin duk abin da ya ji duk abin da ka ji sai ka gaye shi wannan kadai ya ishe ka zunubi to kuma sifar munafukai su kullum in yasma'ul khaira yukhfuhu wa in sami'u sharran adha'u wa in lam yasma'u kadam idan suka ji alheri boyewa suke in suka ji sharri sai su watsa in ba su ji ko daya ba sai su kirkiro ƙarya kamar yadda ayatul qur'ani ta faɗi a suratu an-nisa don haka wannan ayat ta yi mana kashedi game da jita-jita da yaɗa jita-jita ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu sai Allah ta'ala ya ce an tusibu qauman bijahalatin domin kar ku zo ku samu wasu mutane da jahilci kaga nan ciki kuma akwai karantar da mu wata tarbiyya tarbiyya shine ta wato in kai hukunci ko ka bada umarni to ana son ka ga hikima ko illa wadda ta saka yi wannan wannan kuma yana taimakawa wajen abi umarni ko ayi aiki da hukumci shi Allah duk musulmi ya sani Allah mai hikima ne ba ya tsara wani hukumci kan banza ko mun san hikima ko ba mu san hikima ba ko mun san dalili ko ba mu san dalili ba duk abin da Allah ya tsara daidai ne tabbas to amma tare da haka idan Allah ya tsara hukumce-hukumce da yawa yana gayin dalili ko to jinan wurin Allah ta'ala ya gayi dalili yace abinda yasa ake son ku dora neman bayani kuna bincike domin in ba ku yi haka ba to wata rana za ku hada ma wasu mutane wanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba kuma sai ku waye gari kun yi ladama sai ku waye gari kun yi ladama akan abinda kuka aikata yanzu in mutum in dai mutum ya zama shi bai tantance labari ko wallahi wata rana sai kai zalunci mutumin da bai san hawa bai san sabka ba sai ka je ka fada mai ka ci mutuncin shi ka cancana shi daga ba sai ka gama sai ka je ashe labarin ma ƙarya ne wanda aka gaya maka to in ka ji ƙarya ne kuma sai yaya yanzu kaga yanzu dole ka yi ladama in kai mai hankali ne dole ka gano baka kyauta ba to dan karka kai ga yin wannan ladama shi yasa Allah ta'ala ya dora ka akan wannan hanyar ta tantancewa da kuma yin bincike an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kawai kuna tare da abukaninka guda uku sai guda yazo ya same ka gida yace ai wani ya ce ma kai mai gajeren hanci ne kai kuma sai ka fusata yanzu ni yace ma mai gajeren hanci eh to kyale ni da shi kawai yanzu da kaga wannan nan yana zaune sai ka lallabo ta bayan shi ka kumbuce shi in ya juyo wani lahiya mai ya faru ka san abin da kai ba ahe ma na ga ma abin da kai tare na nuku sai ka gama wulakanci da cin mutunci karshe sai ka gano wannan ha bayanin ba haka nan bane bai ce ma mai gajeren hanci ba to sai ayya kenan to dan haka tunza ake shawara ba sai an dawo ba Allah ta'ala ya ce wa'lamu anna fikum rasulullah kuma ku sani lalle cikin ku akwai ma'aikin Allah to cewa lalle cikin ku akwai ma'aikin Allah wannan yana nuna kenan daraja ke bantacciya da sahabbai suke da ita ku sani dan haka aka ce fikum fikum kinnan yana nuna khususiyya na gare su domin wa'lamu anna fikum rasulullah kinnan fikum walaysa fi ghayrikum ku sani lalle a cikin ku akwai ma'aikin Allah to shi su ba su san akwai ma'aikin Allah cikin su ba su sani amma cewa ku sani wato maido da hankalin su ne da kuma ƙara fadakar da su cewa suna iya shagaltuwa duk da akwai ma'aikin Allah kuma suna sane amma yau da gobe da mu'amalar da suke da shi musamman dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tawadu za ta sa wata kila su ga kawai an sadi an saba sai Allah ta'ala ya fadakar da su cewa su sani cewa akwai ma'aikin Allah tare da su kuma yana da daraja da kima da girma wanda ya kamata a ce sun dora komawa a wajen shi wajen tantance ababe law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum da a ce yana yi maku da a cikin da yawa daga cikin al'amari to da kun sha wahala la'anittum ma'ana lalahiqatukum al-mashaqqatu da wahala ta hadu da ku inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana biye maku cikin wato da yawa daga cikin al'amurra yana bin ra'ayinku to da kun sha wahala wannan kenan yana karantar da mu ashe kullum ka aje ra'ayinka gehe ka bi tsarin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsarin da Allah ya tsara da wanda manzon Allah ya tsara har abada kullum sai kaga alheri yahi a nan cikin shi abinda ke gyara ka yahi samuwa a cikin shi ba cikin ra'ayinka ba kai da cikin abinda kake so domin Allah ta'ala ya faɗi karare cikin ayan nan cewa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin ra'ayoyinsu to da an sha wahala domin da a ce duk wanda ya bada ra'ayi cikin su kawai sai manzon Allah ya bi to da karshe za su kai kansu ne ga bakan wahala amma sai Allah ya tausaya musu yasa ko sun kawo ra'ayin su to ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba Allah ta'ala ya ce walakinallaha habbaba ilaykum aliman sai dai Allah shine wato ya kaunatar muku da imani ma'ana ya sanya muku kaunar imani a cikin zakatanku har ya zama kuna hihita maganar manzon Allah da maganar Allah sama ga ra'ayinku sama ga son zuciyanku saboda imanin da Allah ta'ala ya sanya muku kauna a cikin zakatanku wa zayyanahu fi qulubikum kuma Allah ya kawata wannan imanin a cikin zakatanku ta yanda zakatanku suka iya karban shi kuma suka gamsu da shi suka yarda da shi wa karaha ilaykumul kufra Allah ta'ala ya sanya muku kyamar kafirci wal fusuka da fasikanci fasikanci shine manya-manyan zunubai wal asyan da kuma wato kananun zunubai Allah ta'ala shine ya sanya muku kyamar wa'annan sannan sai Allah ya ce ulaika humur rashidun wa'annan sune shiryayyu wanda Allah ta'ala ya dora su akan tafarki na shiriya wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake yabawa da cewa sune shiryayyu sune wanda suka hisan imani a cikin zakatansu sama ga kafirci sun hisan biyayya ga Allah sama ga fasikanci da sabon Allah sai Allah ta'ala ya ce wannan fadlan minallahi wa ni'ma falala ne na musamman daga wajen Allah da kuma ni'ima kenan falala ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito cikin addu'ar shi wanda yake yi yana cewa Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuka wal 'isyan manzo Allah sallallahu yana karanta wannan addu'a yana roƙon Allah ya sanya musu kaunar imani da kawata shi cikin zakatansu ya kyamantar musu da kafirci da fasikanci da sabon Allah Allah ta'ala ya ce fadlan minallahi falala ne daga Allah wa ni'ima da kuma ni'ima kenan ni'ima ce Allah ya yi falala falala shine a baka abinda baka cancanta ba kawai an ga dama an baka wannan shine fadala don haka fa al-fadlu kullum wato qadrur za'idun anil adl wato abinda ya dadu akan adalci shine al-fadl. To Allah ta'ala ya ce wannan falala ce ta musamman daga wajen Allah, wa ni'ima da kuma ni'ima da Allah ta'ala ya yi wa sahabbai. Wallahu alimun, Allah masani ne. Karka ce kai ma inda dai an yi ka cikin sahabbai, Allah ya san ka, ya gano kai baka dace ka shiga cikin su ba. Alimun masani ne, hakimun kuma mai hikima ne, komai ma yana dora shi ne inda ya dace. Dan haka ka gode ma Allah da Allah ya yi ka cikin garin maradi, watakila cikin kwana tsaba ko cikin makwayo ko cikin burja, kuma sai Allah ya sa kai musulmi ne. Wannan ma kadai ya isa ka gode ma Allah. Yasa wani sahabi wata rana da wasu almajiran shi suka kewaye shi suna ta kalle shi suka ce kai wani kun ji dadin ku yanzu mai kai kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun zauna tare da shi kuma kun yi yaki tare da shi kun dora cin abinci tare da shi kai wani wallahi ka samu falala mai yawa ka hadu da alheri mai yawa. Sai yace a yace ku yi hattara kar ku zo ku dora gurin wani matsayi wanda inda Allah ya kai ɗayan ku ciki da ba ku san yanda za ku karewa ciki ba. Ku gode ma Allah da Allah ya sanya ku an gama maku yaki, sai da aka gama shirye musulunci aka gama gyara komai sannan kuka biyo baya kawai biya kuke. Yace ya kamata ku gode ma Allah. Yace ni kinnan da kuke gani na samu kaina tare da wasu mutane wanda su neman manzon Allah ma suke su kashi, suna neman shi ma su bi. Da haka yace tana yiwa wani cikin ku yace inda ma ni ma an yi wani lokacin manzon Allah da na taimake shi da na kama mai yace ka sani in an yi ka lokacin ko munafiki zaka zama. Kai kana ganin abu mai sauki ne a ga mutuwa ga ta nan yaki za a yi ga ta kubba kanun wasu suna zuba kai ma ka shiga gaba kuma ka kai naka, kana ganin abu mai sauki ne ga zuciyar dan adam da yanda yake da san kanshi yake da kuma san rai. Inda zaka aunawa ka gano abin haba iri ɗaya bane. Alhamdulillah dai da ba ayyuka ba can wancan lokacin, domin in an yi ka watakila munafiki zaka zama, watakila ko kafiri ko munafiki a ce kai ba zaka yi imani ba baka yarda ba, musamman ma tare da galgaje iyaye. Ga abinda iyaye ka taso kakanni da iyaye aka saba ana yi, kai kana ganin bambare mutum game da abinda ya tar da uwayen shi da kakannin shi suna yi ya komo ya bi wani abu wanda yake sabanin wannan abu ne mai sauki. Ya akai har yanzu akwai wanda ba su iya rabuwa da gargajiyar su akan su bi Allah. Har yanzu akwai wanda gargajiyar shi wahala take ba shi, wai kan ya bi Allah ko da ya gano tsarin Allah ne kaza amma dan saba ma gargajiyar shi, to sai dai kai shi Allah ya hakuri amma shi ba zai iya barin gargajiyar shi ba. Sai dai shi annabi ya hakuri amma shi ba zai iya barin gargajiyar shi ba, saboda mi kakanni da iyaye. Wani ma shedan sai dore zuga shi yana cewa yo yanzu in kace ba daidai bane kana nihin uwarka da ubanka da kakanninka dukkan su ba daidai suke yi ba kai ne kadai ke yin daidai, wai irin wannan karatu yake faɗi? Domin matsala in uwar da uba ba akan daidai suke ba, in kai ka zama akan daidai kana ganin lahira haka zaka dora fada ma Allah. Don haka wato Allah ta'ala ya ce wallahu alimun, Allah masani ne. Don haka ya san wanda ya cancanta ya mafalala, ya san wanda ya cancanta ya keɓanta da ni'ima, hakimun kuma mai hikima ne. Duk abin da yayi to daidai ne yayi, yana dora komai akan inda ya dace. Muna fatan Allah ta'ala ya karba muna karatuttukan mu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To bismillah. Yana azumi sai jini yana fito masa ga haƙora. Eh to kamata ya zubdo kenan, idan jini ya fito mai ga haƙori sai ya zubdo, kuma yayi kokari ya je ya wanke haƙorin shi har jinin ya daina zuba. In ku jinin yana ta zuba bai daina ba, to sai ya ta zubdawa ba zai haɗiye ba. Eh azumin shi bai da matsala saboda ko cira haure aka ma mutum. Da akwai wanda yana azumi zai buƙaci ma sai an cinge mai haure ko. To kaga idan aka gaggabe mai haure yana azumi, jini zai zubo babu shakka ko, amma wannan jinin so ne ake dai ya kiyaye kar ya haɗiye shi, shikenan kawai azumin shi yana nan. Don haka wannan bai bata azumin insha Allah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu ajilahu wa ajilahu ma 'allamna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi علمنا منه وما لم نعلم. اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم هدنا بهداية القرآن، اللهم أعنا بعناية القرآن، اللهم غفر لنا ذنوبنا بتلاوة القرآن، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وعلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.